بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Juma'a shine yammacin 8 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Oktoba shekara ta 2024 daga wannan aji na mu na Fasli Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya makarantar Malam Albani Zaria dake nan Zaria a Nigeria wannan shine darasinmu na 25 cikin darussa daga littafin Zawaidul Baihaqi ala Sunani aw ala al-Kutubi as-Sitta 26 ne kenan dai ha 26 ko nace 25 afwan darasi na 26 na Zawaidu al-Baihaqi zamu tashi daga inda malai yake cewa babu taharatil ma'innatin babun da ke bayani akan hukuncin tsarkin ruwa wanda yake wari annatan shine wari annatin mai wari ismul fa'il kenan wato ruwa wanda dabi'arsa ta fuskar warinsa ta canza zuwa wani abu mara dadi saboda dadewarsa a wuri guda ko saboda wani abu mara kyau ya shige shi ko kuma koda abu ne mai tsarki ya shige shi ya dade kamar tsumma kamar ganyayyaki ko ragowa abinci dina ya sa ruwa yayi wari ko kuma kamar abin da yake najasa ne kamar bayan gari ko kwatami ko makamantan su to yana hukunci ruwan nan ruwa yace an urwa fi qissati uhudin wa ma asaba annabiy sallallahu alaihi wasallama fi wajhihi qala daga urwatu yana bada labari game da ainihin wato kissar yakin Uhud wa ma asaba annabiy sallallahu alaihi wasallama da abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na jarabawa ta same shi a wannan yaki fi wajhihi a fuskar sa mun sani cewa a yakin Uhud kafirai sun samu lagu akan musulmai a farkon al'amari sun yi kisa sun yi dabarar yaki sun yi kokarin ma su ainihin kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma sun ji masa rauni a fuskar sa to wannan labarin yake takaitawa nan qala yace wasa'a ali ibn abi talib ila al-mihras sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu sai ya gaggawa ya tafi zuwa al-mihras al-mihras kamar yadda suke fada sakhratun manqura dutse ne ake samu sai a fafe shi a kankare shi a kankare shi a mai da shi kamar kwami kamar yadda kake ganin bab wurin da ake shiga ayi wanka ko kwami inda dabbobi suke shan ruwa irin da ake na itace ko makamantansa ya tasau lilma'i kal haudi wanda zai ba da dama a tara ruwa kamar yadda dan gulbi ke tara ruwa haka to ana yin shi a ajin ruwa ne dan alula dan sha da makamantansu to shine al-mihras kamar a ce kwami amma na dutse fa'ata bima'in fi mijannatin yazo da ruwa a cikin wata guga yaje ya tafi da gudu ya debo ruwa daga cikin wannan wurin a guga ya dawo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yashraba minhu annabi sallallahu alaihi wasallama yayin nufin ya sha ruwan fa wajada lahu rihan sai ya samu cewa ruwan yana da wani wari wato dama shi ruwa mai kyau asalin shi ne zama bayi da wari bayi da dandaro shi ne ruwa mai kyau ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ماء آجن يقول wannan ruwa ne ajin ai mutaghayyir ar-rih wanda kanshin sa ko warin sa ya canza fatamadmada minhu duk da haka sai kurkure baki wa ghasalat fatimatu an abi haddama ita kuma fatima ta amfani da ruwan ta daure masa jinin da ke fuskar sa ma'ana sai bai sha ba saboda haka ana guje ma shan ruwa wanda yake yanayin warinsa ya canza zuwa wani abu da ba a san me ya faru da shi ba saboda tsaron lafiya sannan kuma ba a ibada da shi amma kaga za a yi kwaskwarima ya daure fuskar sa ya kurkure bakin sa idan mutum yana da bukata zuwa ga wannan zai iya amfani da ruwa wanda ya ji warin sa wani iri amma ba zai ibada da shi ba zai alula ba zai wanka ba sai dai in ya zama warin tabi'i ne wurin da ruwan yake ne yake da wannan yanayin kasa ko yanayin dabi'a wannan dama abin nan mursali ne kamar da gani daga urwa mursali ne saboda urutu dan zubair Allah ya kara masa rahama Allah ya dade shi ya kasance ɗaya daga cikin mashahuran tabi'ai masana wato sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka ruwaito da irsali galibi saboda mene saboda duk da ba sahabbai bane su amma sun rayu da sahabbai sun ji labaran ta hanyoyi mabambanta to galibi sai suka wadatu da ba sai sun faɗi waye gaya musu ba saboda ka marasil din su ta wajen labaran abin nan sira masu ƙarfi ne abin karba ne ba abin raunatawa ne kai tsaye ba abin itibari ne abin lura da su ne sannan kuma wannan hukunce hukunce da ake fitarwa a ciki malan fiqhu sun yi itimari da irin waɗannan riwayoyi wajen fitar da su wa na ubaydullahi ibn ka'b ibn malik qala falamma intaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila fami sha'ab yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wani waje da ake cewa famu sha'ab asali al-alfam anan bi ma'ana al-faj wata yar karama hanya ce tsakanin duwatsu guda biyu da ake cewa famu sha'ab dama ash-sha'ab sukan ce tariqun bainal jabalain to da yaje wannan wajen shine wurin da quraishawa suka hadu suka yi yarjejeniya akan cutar da banu hashim cewa za a sa musu takunkumi na hulɗa da su da aka daina yi wajen shi ake cewa famu sha'ab a tarihance to yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin kharaja ali ibn abi talib hatta mala'a daraqatahu min al-mihras nabi sayyidina ali ya fita har je ya cika ad-daraqa hiya tars wato garkuwa shield wannan abu da mai yaki yake kare kansa daga sara ko suka ko harbi ya yi amfani da ita dama ta kan zama Allah ga ta yi kama da kaman kaskon suyan gyada ko wani abu makamanta ka saboda kaba kai zuba ruwa a ciki to sai ji sai ɗebo ruwa a ciki thumma ja'a bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama liyashraba minhu yaje kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda maiki ya sha fa wajada lahu rihan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani wari fa afahu sai ya kyamaci abin ya kisha falam yashrab minhu sai bai sha ba wa ghasala an wajihi dama ya wanke fuskar sa wa sabba ala ra'sihi ya zuba kuma sauran ruwa a kansa wa huwa yaqulu yana cewa ishtadda ghadabullahi ala man damma wajha nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace tsananin fushin Allah ya tabbata ga wanda ya fasawa manzon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasawa ma'aikin Allah kai wato su wannan kafirai da suka yi da kwarin gwiwar rashin mutunci kafircin su ya kai su dau makami su buga a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har su tunanin kashe shi to waɗannan babu shakka fushin Allah matsananci ya tabbata akan su dama zuwa wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi tsananin azaba cikin mutane shine man qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan duk kafirin da tsagirancin sa ya kai annabi ne da kansa ya kashe shi kuma kafiri irin wanda suka kashe annabawa wanda suka kashe annabi ya haya da sauransu to suna daga cikin mafi tsananin azaba ranar alkiyama Allah ka tsare mu saboda hukuncin da muke samu a cikin wannan babuka shine wato rashin halaccin yin ayyuka na ibada da ruwa wanda yake da wani wari saboda wari da ruwa yake yi ya lalata tsarkinsa ta fuskar amfani a wajen ibada amma har yanzu idan da bukata za a yi amfani da shi a sauran ayyuka wanda ba su cutar dan adam ba misali ba za a sha ba ba za a yi girki ba ba za a yi zobo ba ko wani abu ko a yi kunu kaga duk wannan zai zama an yi consuming ɗinsa daga baya to akwai yiwuwar kuma a sha cuta a ciki amma kamar wanke-wanke kamar wanki kamar ɗaure jiki kamar makamantansu to wannan babu laifi amma tsarki da sauran ayyukan ibada ba za a yi ba babu ma ja'a fi nazhi zamzam babin da ya zo ga bayani game da wato kwarfe nazh shine kwarfe ruwan rijiyar zamzam an Muhammad ibn Sirin daga malam Muhammad dan Sirin kaga shi ma wannan tabi'i ne anna zanjiyan waqa'a fi zamzama ya'ni fa bata fa amara bi ibn Abbas fa ukhrija wani bakin fata ya fada cikin rijiyar zamzam sai ya mutu a ciki fa amara bi ibnu abbas fa ukhrija sidna bai dan abbas sai sa aka fidda wannan gawa wa amara biha an tunzaha yace kuma a kwarfe ruwanta ayi mata yasa qala ibnu sirin yace fa galabatuhum aynun ja'atuhum min ar-rukni sai wani idan ruwa ya kibari a gama ɗaya bai ruwa in an diba kaman zai kare sai wani idan ruwa ya ci gaba da bulbulo ruwa ja'atuhum min ar-rukni ta zo musu daga wani gefe haka idan ruwa ya dinga bulbulowa aka kasa da ra'ayi a kwarfe region din fa amara biha fasuddat sai yasa aka toshe idan ruwan bil qabati da qabatiya sunan tufa ne yar kasar Misra wani kirtani da ake kawo da kasar Misra guda da ana ce mata al-qabati ko qubtiya aka ake ce mata sai aka sami kelle irin wannan tufa sai aka toshe idan ruwan wal matarif da kuma ainihin wato bargo mai suna matarif asalin bargo wanda suke ce matarif shine bargo wanda yake da zane da alamomi a jikinsa wanda yake tufa ne da ake amfani da shi wajen rufuwa ake ridai da shi amma kuma yana da zane-zane a jikinsa sai aka yi ta sa wannan ana toshewa hatta na zahuha aka toshe ramin mafitar wannan idan ruwa sai da aka kwarfe rijiyar falamma na zahuha infajarat alayhi suna gamawa wannan wurin ya ƙara ture kyallayen da aka zuba a wajen aka toshe ya ci gaba da zubar da ruwa kawai abinsa wa hadha balagun malam ya ce wannan ballagat wato isnadi ne wanda yake munqati kenan balagahuma ya iske su biyun waye da waye kenan mun ji ibnu sirin to ɗayan riwayan ga kuma asal littafin akwai riwayar qatada ibnu di'ama shi ma ya ruwaito fa innahuma lalle da muhammad dan sirin da qatada lam yalqa ibnu abbas ba su gama da ibnu abbas ba wa lam yasma'a minhu ba su da riwaya daga ibnu abbas tare da cewa tabi'ai ne manyan tabi'ai amma garin da suke rayuwa ba kasar makka bane muhammad ibnu sirin mutumin kufa ne afa mutumin basara ne babban malami ne a kasar basara haka nan qatada ibnu di'amat as-sadusi shi ma mutumin duk yake mutumin kasar makka ne ya rayu a makka amma bai gamu da wato ibnu abbas ba balantana ya riwaya daga gare shi amma ta fuskar hukunci wannan shine hukuncin da ake yi ma rijiya idan wani abu mai rai ya mutu a cikinta sawan dan adam ko dabba dan akuya ko tinkiya ko gafiya ko mage ta fada rijiya ta mutu ko mutum sai aka zo kawai sai aka gagawa wani ma kuma ba a san san da ya fada ba sai dai a jiyo warin gawar ko kuma a zo a ga ya taso haka ya tare ko ya kumbura ya tare ruwan don an bayar an fitar da gawar sai kuma a yi sa guguna za a ce kenan ko gugogi na jami'in guga sai a sa guga a yi ta ɗeba ruwan in kuma a zamanance ne akwai dama sai a saka inji irin wannan kamar na masu ban ruwa ko sai a yi maza sai a zuke ruwan sai wani sabo ya tare kenan to shikenan insha Allah an tsarkake ta haka ake yi saboda wato gawa da ta mutu a ciki ta yi akwai wasu ƙwayoyin cuta daga jikinta da suka fita jikinta suka saje da ruwan musamman in ta dabi juma a ciki idan ku yanzu nan tana fadawa aka ciro to da saukin ya zama cewa an samu contamination an samu talwif na ruwan wa an sufyan ibn uyayna qala daga suwa dan uyayna yake cewa ana bi makkata mundu 70 sana wannan asarin malamai sun yi inkarin tabbatarsa ta fuskar waƙi in cewa hakan ya faru na farko saboda yadda rijiyar zanzan take tun a wancan lokacin rijiya ce da take da wato yawan mutane a wurinta ko da yaushe wato na kara ta labarin ta matanin ta faro daga yiwuwar ta yaya za a ce a makka a zamanin da ibnu abbas yake rayuwa wani ya zo ya fada rijiyar zanzan kuma har ya mutu sai daga baya za a ciro shi wurin da matsayinsa da irin kai kawon mutane da suke a wurin ba dare ba rana duk da a lokacin rijiya abu da take ba irin yanzu ba yana da wahala haka ya faru sannan kuma isnadin yana da matsala ga shi kamar yadda muka ji da haka sai Sufyan dan Uyayna wanda malami ne ya raya kasar wato makka tsawon shekaru ya ce kuntu bi makkata mundu 70 sana na kasance a Makka shekara 70 lam ara ahadan sagiran wala kabiran ya'rifu hadithaz zanji alladhi qalu innahu waqa'a fi zamzam yace ban taba ganin wani babba mai shekaru ko yaro kankani wanda yake da labarin wannan kissa cewa ya san wannan abun ya faru ya kamata wannan kissa ta zama shahuriya tsakankanin mutanen da suka rayu a wannan zamanin yace amma ban taba gani ba ma samitu adan yaqulu nuziha zamzam ko ban taba jin wani yana cewa an taba yi ma rijiyar zamzam yasa ba saboda yayin inkarin tabbatuwar labarin kamar yadda aka sani rijiyar zamzam ruwa ne mai albarka zaka yi cewa a wannan duniya ba a san ruwa da ya kai shi albarka ba wanda tarihin sa da asalin sa sananne ne tun daga zamanin Annabi Ibrahim wanda ya kawo ƴaƴan sa matarsa da ɗansa ya ajiye a sanadiyar haka wato ruwan zamzam ya samu kuma har yaushe yana nan da albarkar sa kuma baya lalacewa kuma baya karewa gashi ana amfani da shi ba ji ba gani ba dare ba rana a sha a yi amfani da shi a matsayin magani a sha a matsayin abinci kamar da Annabi ya ce ba'amu tu'min sannan a yi addu'a da sauransu Ibn Hajar mun sha ambata yana da littafi musamman da yayi takhrijin hadisin ma'u zamzama lima shuribala wanda al-Imam Ibn Majah ya ruwaito a cikin magana da yawa akan abubuwa da suka shafi falalarsa da fiqhunsa da sauransu malamai da dama sun yi maganganu da rubuce-rubuce akai irin wanda suke magana akan tarihin Makka ko falalarta ko sauransu saboda haka ba zai yi a ce wannan labarin ya tabbata a ce kuma ba a ji shi ya yaɗu ba tsakankanin mutane sannan ita rijiyar da ita da duk sauran rijiyoyi a fiqhance inda haka zai faru to abin da dai za a yi din kenan da irin wannan abin zai faru wani ya fada ya mutu to abin da dai kamata a yi shine kwalfewa din ko yashewa har a tabbatar an fitar da wannan ruwa wanda mai rai ya mutu a cikin sa wallahu ala to idan ko ruwa sa'il ne wato kaman kogi ne ko kududdufi ko rafi gawa ta mutu a ciki to wannan babu komai musamman ma kuma ruwan teku shi ruwan teku wannan da yake da malih yake da gishiri-gishiri Ibn Taymiyyah kamar da yake ambata a cikin annubuwat tun kafin ma ƴan kimiyya su zo su gano wannan karatun cewa me yasa duka ruwan teku ke da gishiri yace saboda ruwa mai gishiri yana wannan gishirin yana da wata madda ne a cikin sa wanda take zama kamar antidote take kashe ƙwayoyin cutar abubuwan da ke mutuwa a ciki kifaye da sauran halittu waɗanda suke zama victims na igiyar ruwan ko tunƙurinsa ta kashe su to da ba dan wannan gishirin da yake da shi ba to da tekun za ta birkice ta lawwase kuma idan iskar ta taso ta shiga cikin mutane kuma ta zama annoba saboda haka Allah yana sanar yawan ruwan na teku dan a zauna lafiya a cikin bayinsa ya yi shi da malih ya yi shi wanda yake gishiri to daga baya kuma a kimiyyance aka gano a shi haka abin yake Ibn Taymiyyah ka san shi karatun shi komai da ruwan kani kuma komai yake faɗa zaka ji ya iya ba irin waye wanda zai haura wani fagen da bai sani bane har a dinga tuhumar shi a ce me ya kawo kana duk inda ya haura zaka ji da cewa a wajajen ko anan ne ma ya magana ya ce shi kuma kunne kofar nan ta kunne da kake ganinta me yasa abin da ke cikin kunne wannan maiƙon kunne din yake da shi kuma ɗaci da zaka ɗan kwakula abin kunne ka ci zaka ji ɗaci ce to wannan ɗacin nan da kake ganin shi kariya ce ga ƙwari da ba dan ɗacin da kunnen ka yake da shi ba da kana kwanciya sai wani ƙwaro ya shiga cikin kwakwalwarka shikenan ya zama maka matsala a je a yi ta yin hoto ya hana ka sakat kun zama kubi kenan ko yace ruwan ido shi kuma saboda kada ya kafe shi kuma aka yi shi yadda yake wanda ke cikin idanun mutane shi kuma saboda ya wanke ido kore shi kuma zaka ji kaman gama garin ruwa ne yayi maganganun da yawa masu ban mamaki fa a wajejen hakan ga kuma shi ma Ibn Qayyim da ya kwaso daga irin wannan tushen Allah ya gafarta musu gaba gida to daga baya ne ƴan kimiyya suke ta gano wannan suke ta ganowa su ba su da laboratory a lokacin ba su da kayan gwaje-gwaje su column su wane ne din nan amma suna da wannan ilimin akwai fatahi da Allah ya musu akan ilmomi da kuma idraki da suke da shi akan nusus wanda zaka sha mamakin kana kan tuntafin shi Ibn Taymiyyah shi sai yana daga cikin asara a ce kana rayi kuma sun suka dalibta har ga addini baka damuwa da tuntafin Ibn Taymiyyah da daliban makarantar sa ya daga gaskiya abin da yasa nake girmama kullun da an ambaci Bakar Abu Zaid sai na jiga bana ya fadi na ta labarin da yake bayar cewa ya karanta duka littafin Ibn al-Qayyim ya kai ya kawo akan su ba wani littafin Ibn al-Qayyim da ke duniya da bai karanta wani ma ya mishi karatu fiye da su daya sai da ya gama karanta su sannan ya goye wannan littafin da ya akan tarihin Ibn al-Qayyim ya nan mujalladi daya to da katina irin wannan aikin sai ka ce to wannan daga su ne malamai Allah ya kyauta amma yanzu malamai yan karatun Google da wannan sabon shedanin da ake ce mishi AI ko AI ko AI AI wannan sabon shedanin makaryacin yanzu Google ma daina yayin shi AI ake tambaya kai wani makaryaci malam ya tafi dan abin da ya ga dama Allah ya kyauta to sai mu da haka idan haka ya faru da ruwa abin da za a mai kenan amma shi ruwan teku wanda yake sa'il da sauran ruwan koguna da sauransu to bai da wata matsala inda yana gudana matsayin shi ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa har sai in wani abu ya bayyana aka san haka babun alma'u yamutu fihi insanun aw hayawan babun da ke bayani akan hukuncin ruwa idan dan adam ya mutu a cikinsa ko dabba an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifa'un wa innahu la yattaqi bil janahi alladhi fihi da'u falyagmishu kulluhu thumma liyanzi'uhu wana hadisi ne da gaskiya hadisi da suka sha wahala ne yan bid'a tunda da kuma di har zuwa yanzu duk wani wanda bai san hadisi to bai san hadisin nan ko da zai daga wasu hadisi kafa to bai kauna hadisin nan sawan ka kama tun daga kai yan shi'a da yan qalaqatu da yan boko da irin waɗannan takaddaran irin su Abdul Jabbar da irin su Zazzaki wannan namu Iraba Zazzaki shugaban shi'a din nan da duk ire-iren su ba kuma tun yau ba da haka za ka tun da can malaman musulunci sun ba su amsoshi kan ba yanzu ba kamar irin maganar da muka yi akan abin da ya gabata dan kuma ma'alimus sunan da Abu Sulaiman al-Khattabi za ka ga an ba su amsoshi kuma kuma Faidul Bari na Al-Kashmiri sharhin Bukhari na wannan mutumin ƙasar India din za ga ya ba su amsa kuma kuma Zadul Ma'ad wannan namu na Ibn Qayyim a wurare biyu mabambanta yayi maganganu sosai akan wannan hadisin haka ne Ibn Taymiyyah a mabambantan wurare cikin tafansa kafin su Al-Imam Abu Ja'far Tahawi a cikin Sharh Mushkil Al-Athar shi ma yayi magana akai haka ne Ibn Qutaybah Ad-Dinawari a cikin Ta'wilu Mukhtalaf Al-Hadith wannan ya daga sabon nan ya tunowa a yanzu amma duk wanda yaje bincike zai gansu da yawa da yawa da tattafai na malamai mabambanta da suka yi magana akan hadisin da fassarar sa da kuma ya ba a mu'amalanci shi to tun farkon matsalar shine Abu Huraira da waɗannan galibin shedanin masu magana da suka hadisi za ka ga cewa suna da tsana ta musamman akan al-mukthiruna min ar-riwayat wato sahabbai da tabi'ai da sauran malamai da suka yawaita riwaya saboda haka za su identifying din su tsane su ta yadda idan suka iya cin mutuncin su to fa gairuhum aula bil dhanni in suka kada Abu Huraira suka kada Aisha suka kada Abdullahi dan Umar suka kada Ibnu Abbas suka kada Jabiru suka kada Anas suka kada Abu Sa'id al-Khudri suka kada Abdullahi Amr dan As da shikenan kuma kowa ma ya fadi ko waɗannan duka kowa mai da hadisi sama da dubu haka sai su dauko urwa su dauko abin nan ibnu shahab bin zuhri duk su kada waɗannan manya-manya saki tsallakuwa su dauko imamu malik su dauko muhammad ibnu sirin su dauko lais ibnu sa'd al-misri su saki kada su su saki tsallakuwa su kada su bukhari da su muslim dama abu ne wanda yake strategy wannan hadisin ba Abu Huraira kada ya rutu shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan da zaka sace ya Abu Huraira ne kawai yaje kamar yadda shi wannan iradin yake fada alaihi minallahi ma yastahiqu ce ai Abu Huraira ne kawai yaje saboda wai shi yana da san abinci yaje wani gida za a bashi abinci aka ce kuda ya fada sai ce ba komai ai kawai sai kirkiro hadisi kudu ga sharri malam da rashin hankali to Abu Hurairah bai kada fi riwaya wannan hadisi ba, akwai riwayan Abu Sa'id al-Khudri dake cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Mushkil al-Athar na Abu Ja'far al-Tahawi, akwai kuma riwaya Anas dan Malik wanda ke cikin Mujam al-Awsat na At-Tabarani da kuma littafin Sahih na Ibn Hibbana da wasu wurare. Saboda haka hadisin bai kadaita da riwaya Abu Hurairah ba, saboda haka in za su zaga sai su hada da sauran, su ma sauran abin da ya faru da su kenan, ko ku Abu Hurairah ne je ya ga musu ce kuma ku cigaba da faɗa wannan ƙarya. Saboda haka hadisi ne tabbatacce kamar hasken rana, wannan taliki na farko kenan. Taliki na biyu, wannan hadisin a zahiri ya saba wa ƙa'idar littafin nan, don malam ya ce zawaid, abubuwan da suka tsoro suka ƙaru a kan hadisan da ke cikin kutubu sita. Wannan hadisin kuwa yana cikin Bukhari da Abu Dawud da Ibn Majah. To me yasa ya kawo shi anan? Saboda akwai ta ziyada wadda ba ta cikin wancan. Matanin yana da ƙari, idan ka koma za ka ga lafazin da ke nan wajen ya ƙaru a kan abin da ke can. Inda yake ƙarin ba wani ƙari ne da yake ya bambanta ma'anar ba. Wasu malamai suna ganin saboda haka a iya ƙirga shi a cikin zawaid. Wasu suna ganin saboda muhimmancinsa a wannan babu, a babi da ke magana a kan mutuwar mutum ko dabba a cikin ruwa, to sai a kawo shi duk dafa hujja da ke cikinsa ba zahiri ba ce, istinbati ce. Don kaga ai wanda aka yi magana ɗin ba dabba ba ne, ba kuma ɗan adam ba ne, ƙwaro ne ko? Bari mu ji me fasar shi take cewa. Ya ce sai na burera yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum, idan ƙuda ya fada cikin abin shan ɗayanku, cikin kwano ko kofi ko miya na abincin ɗayanku, fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifa'an, lalle shi ƙuda a jikin ɗaya daga cikin fuka-fukansa akwai ciwo, a ɗayan kuma akwai maganin ciwon. Wa innahu yattaqi bil janahi alladhi fihi da'u, kuma idan ya zo yakan yi taka tsantsan ya ga cewa ya fada cikin abin da zai fada da wato ƙafarsa wadda take da cutar. Wato idan ya zo zai soka a waje, wannan cutar da yake da ita a jikinsa a matsayin kariya ce, immunity ɗinsa ne. Saboda haka da wannan ɓangaren yake zuwa duk inda zai je, in ya fada a ciki kuma dama wajen kwaɗayi yakan mutu, kamar yadda ake faɗa da Hausa ko? Idan ya mutu kuma sai ya zama wannan ɓangaren shi ne ya fara shiga ko shi ne ya makale a jikin abincin. Falyagmisu kullahu thumma liyanzi, sai ka sa shi ga fada cikin gaba ɗaya, sannan kuma sai ka cire shi. To daga cikin shigohin da aka kawo akan hadisin, ta farko cewa wannan hadisi ma'anar shi ba ta da alaƙa da shari'a, ba wani abu take kura na addini ko ibada ba, ba kuma da alaƙa da wata mu'amala da gaskiya abin da sai sai mai zo karantawa. Saboda kai suke ganin cewa wannan hadisin ya fi kama da hadisin kilili wa dabino. Saboda haka ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu antum a'malu a'lamu bi umuri dunyaku, ko ka buku sanin al'amarin duniyarku. Saboda haka shawarar da ya bayar akan kilili kamar ya dawo daga barinta cewa su je su yi abin da suka saba, da suka ce saboda haka shi ma wannan to a bari kawai a je a yi bincike abin da bincike ya kama shi da yi. Wannan yana gaskiyan abu na farko da suka faɗa. Sannan kuma wai ta yaya za a gane tsuntsu ƙuda yana da wani ɓangare da yake faɗuwa a kan shi bai faɗuwa a kan ɗayan? Wannan magana ta yaya a gane ta? Rashin imaninsu ya fa sun ƙirar da wannan magana tare da cewa ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma ya akai aka tabbatar da cewa akwai cutar da maganin tare da shi? Ai cutar ma ba a san cutar ne a jikinsa ba. Iyakacin su abin da suka san daga cutar da ƙuda yake da ita shine cutar ƙazanta da yake iya ɗebowa daga kan wani abu da ya sauka a kai mai ƙazanta, kamar ya sauka a kan bayan gari ko bola ko wani datti, sai ya zo kuma sai ya sauka a kan wani abu mai tsarki, sai ya zama ya ɗebo wani sashi na wancan dattin ya zuba a nan, kamar yadda sauro yake yi ko? Sauro ma an ce a yi cutar da yake sa mutane ta mai sunanta ma? Malaria. Ita asalin ƙwayar cutar malam mai sunanta, ina manta sunanta. parasite din malaria ko to yana dauko shi ne wai daga wani waje haka ne malam Dr. Yusuf ha shin sauro wannan namu na Kano a jikin shi ne cutar ta jiko dauko ta yake daga wani waje dauko yake eh to gaji wani sinadari ne dan ya ciji wanda yake da malaria ko sai ya dan tsotsi sinadarin sai ya tafi da gudu sai ya ciji wanda bai da malaria sai ya samu shi haka sauro yake a rashin imanin sa to wallahu alam tun daga kan Abu Sulaiman al-Khattabi sai dai ba da amsa akan wannan abu yace na farko tukunna cewa wai ba zai yi a ce ga wani abu guda ɗaya dake da cuta da magani ba wannan jahilci ne domin ko an samu zuma kudin zuma tana da wannan kuma Qur'ani ya faɗi ƙarar cewa wannan abin da yake fita daga gare ta fihi shifa'un amma kuma kudin zuma yana da cuta a jikinsa shine ƙarin da yake harba mutane da shi a jikin shi akwai magani ruwan zuma kuma akwai ƙari cuta ne sannan maciji wannan maciji dake sarar mutum ya sa mai dafi a jikin maciji akwai dafi kuma a jikin shi akwai tiryak antidote din dafa ba haka bane dinna malaman kimiyya ne malamin karama ne haske mu ne mu yan art ne ba mu san wannan kimiyya ba amma dai muna jin labarin ta haka ne ko ba haka bane haka ne ko yawa saboda haka ko a gargajiyance ma da idan maciji ya sari mutum nan da nan abin da yake a sori a maza a kama shi a kashe a tsaga sai a manna naman jikin shi a jikin wurin Allah ya zika mal albani namu mal albani ya taba da wannan karatun akan kunama mai ita ma can kunama ta ciji mutum da an kama ta da an kashe ta to a manna a jiki a maza a daure zai zuki dafa saboda haka tiryak din na jikin shi wanda ya tabbatar da magana maza sai sun yake cewa Allah bai halicci cuta ba sai dai halicci maganinta maganinta nan ma a kusa da ita kenan saboda haka magana cewa bai yiwu a ce sauro kuda yana da cuta da magani tare da shi an samu ire-iren sa cikin halittu suna da wannan abu da haka babu mamaki kuma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu dai mun yarda sannan kuma cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan maganar bata shafi rayuwa ko addinin mutane ba wannan ganganci ne idan mutum ya faɗi wannan dan wai ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa ba ko zai iya yarda ya faɗi wannan zai iya zama zindiki bata ci domin ai maganganu da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da suka shafi rayuwa ba su da alaka da asalin addini ta'abbut cewa in zaka sha ruwa ka kurba daya biyu ka kai kwalkwala kar ka ci abinci mai zafi cewa ka ci da dama cewa idan an je ban daki a wanke hannu bayan an riga an gama cewa idan an zo a wanke baki da asubahi ko za a yi sallah kurkure ruwa wajen alola duk waɗannan ai ba ta'abbudi bane zahirin su kiwon lafiya ne tsara lafiya ne cewa in gari ya waye ka tsoma hannunka a cikin ruwa sai ka wanke shi a gefe baka sa yana hannunka ya kwana ba ga sanan da yawa duk irin su ne kuma duk musulmi sun yarda da waɗannan dan me yasa za su ware wannan su ce ba su yarda ba dan ilimin su bai kai ba da haka ilimin su ne bai kai ba da kuma rashin sallamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai da annabi ya faɗa musu a cikin su babu wanda ya musu ci gaba da aiki suke da ci gaba da yadawa to wani abu da na lura da ba wani lokaci da na je Madina na lura da wannan kuma har na tambayi wani malami ya ƙara wannan hasken akai cewa wannan hadisin ni ina ganin yana da alaka da yanayin garin Madina garin Madina har yanzu yana da yawan kudaji kuma ba garin Madina ba mafi yawan garuruwa masu zafi suna da yawan kudaji za su yawa ni ban san a kimiyance me yake jawo haka ba sai ta mai malamin na ce dama haka garin Madina yake ya ce kwarai kuwa ai tun tarihi haka garin yake har yanzu a Madina duk sati akwai motoci tanki da suke yawo anguwa suna feshin insecticide na kashe kudaje wallahi na gani da ido na ba wai labari bane har yanzu da muke magana motocin baladiya ne kamar a ce motocin local government sune suke yana aiki kai an ce ma masu anguwa ne ma suke kamar kace kansila kenan a gaban kansila suke kowane kansila yana da motocin shi wanda an riga an bashi wataƙila yana da intervention ne ko yana da grant ne ni da ban sani ba yana dai da kuɗin da yake samun kuɗaɗen shi daga hannun gwamnati wanda daga cikin ayyukan da yake a anguwa akwai yin feshi duk da ba su da kwata ko datti ko kwatani amma suna da yawan kuda kana zama zaka ci abinci da kuda sun fara zuwa sai ya zama na cewa Allah cikin hikimar sa da ya halarci kudajen nan da yawa a Madina kuma Allah wadake saki sai sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma hanyar da za a rage asarar abincin da ake ci dan haka sai din abincinka kuda ya fada sai dai ka zubar tunta za su ta asara abincin su a Madina saboda kuda na yawan fadawa to wata yana da alaka da wurin al-Kashmiri a cikin sharhin shi na Faidul Bari yayi magana akan wani karin fa'ida yace to amma fa mu kula ba kowane abinci ne ake mishi wannan mu'amalar ba ana nufin abincin da kana cikin ci kawai sai kaga kuda ya fada to sai kai maza ka cire ka ci gaba ci amma inda zaka zo ka tarar da wani abinci wanda kudaje sun fada shi to ba shi yake magana ba wannan to shine wannan fiqhun da yake magana anan wannan ya riga ya lalace a baka yaji misali nono ko zuma ko ka aje tuwo ba a rufe shi da kyau ba ko na makwanta ka sai kai ka zo ga kuda 5 6 7 a ciki ko ga dandazon kudaje wannan ya lalace sai dai in abu ne danye wanda za a iya dafa shi to dafa shi yana kashe waɗannan ƙwayoyin cutar kamar nama nama hutar mu na ga nama ka je ka sai nama kasuwa kafin ma ka gan shi sai an ga kore kuda kana za su bari ka ga nama in baka ba sun rufe jikin nama to wannan ba komai ko inda suke wakili shi ko in ana gyaran nama a tuku baka mu a fara gasawa kaga kudaje sun yanyame ko to wannan gasa shi da ake yi ai wuta tana kashe hatta ma abuwa masu amfani a jikin shi ko akwai abun da in gashin ya gashi ko dahu yayi ya dahu hatta abin da zai amfane ka a jikin naman ta yi an kashe an kashe amfanin sa me yake amfani a cikin naman ne ha fiber din ne ko me fiber ko da kuma mene eh da iron to za a iya idan wuta ta yi mishi yawa ko tana iya ta kashe shi ko ta rage abin nan shi bala kai fizika karanta kai shu dai muke da kawai sai an zo magana akan nuclear ka bar yan biology da microbiology da yan medicine su yi magana kai bambanci ka da dan linguistics ba yawa sosai na da kokare su kan engineer bai ta cewa akan wannan zancen jama'a shi saboda kamar da ba da sha fada ba dole sai an yi bokon nan fa wallahi sai an yi boko dan a tace wasu abubuwa da suke cikin sa kuma idan kana ustazi kai boko za ka ƙara appreciating abubuwan da ka sani na addini za ka fara appreciating ka ƙara girmama malaman musulunci yayin da su ƴan boko zalla tura wannan kawai sai girmama dan su kadai suka sani sai kuma sai ka ga cewa a shi a cikin literature na musulunci akwai ilmomin da aka sani na kimiyya tun kafin turawa su idan ka dauki littafin tibbun nabawi irin na Ibn al-Qayyim ko na Zahabi ko makamantan su kaga abin da ke cikin na ilimi zaka sha mamaki ka sha mamakin cewa wato wannan ilimin akwai shi kafin zuwan turawa kuma ko a nan ƙasar Hausa turawa sun zo su tarar da mutane musamman da ma shi ilimin kimiyyar jinya da ba da magani ba wata al'umma da ba ta da shi ba ya daga cikin ilmomi wanda kowace al'umma tana da shi kuskuren da muka samu kawai da muka da na turawa ya zo sai muka yi wasa da namu muka daina ɗaurara shi sai aka anshi na turawan kai a kankame aka yi watsi da dan magori da wanzami da ɗan mai ganye da ungozo ma duk waɗannan takhassat ne a likitancin Bahaushe sai daga baya ne Allah ya taimaka dai aka samu irin su Abga ga sunan su Malam Aliyu suka dinga dai kokari dai ana dai rigima da su da turawan amma dai suna dai dawo da martaba abu yanda har an yadda dole cewa akwai na musulunci to kuma dole haka malama za ku ci gaba da bincike tunda yanzu ma su ma kansu turawan da ƴan barandansu sun yadda yanda cewa akwai traditional ko abin da ake cewa alternative therapy ko atibul badil ko al-ilajul badil wato wani kiwon lafiya da ba da magani akasin na bature orthodox da suke cewa ko a China ana yi a ƙasashe da dama ana yi su zo da haka kowace al'umma tana da tarihin maganinta inda kowace al'umma ai ta da cututtuka da suke damunta dole kuma ta tashi ta yi hoɓɓasa wajen warkar da su ba ta zauna kawai ta zuba musu ido ba babu wata al'umma take zauna ta zuba wa matsalolinta ido in banda mu yan Najeriya misali mu ne kuma mu zuba musu ido kuma sai to Allah ya kyauta amma kowace al'umma takan tashi ta ga cewa ta yi samun makanta mafita game da matsalolinta Allah ya kyauta to abu na gaba da aka ambata game da hadisin shine batu game da ina kuma ina makomar wannan abincin ko ruwa ko makamantansu wanda kuda ya fada ta fuskar tsarki ko najasa. Shine asalin inda malai ya kawo wannan masalan cewa lalle yana nan da tsarki idan ba wani abu ya faru da aka gani karara ba. To haka idan mutum ko dabba suka fada cikin ruwa, rijiya ko gulbi ko kududdufi, sai suka mutu. To da an zo aka cire su shikenan. Amma idan rijiya ce wanda baya gudana, shine za a yi kwalfe ruwan saboda gudun cewa ya cakuɗe da wani abu da ke jikin gawa. Wa an Salman qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya Salman kullu ta'amin wa sharabin waqa'at fihi dabbatun laysa laha damun famatat fa huwa al halal akluhu wa shurbuhu wa wudu'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Salman al Farisi kullu ta'amin wa sharabin duk wani abinci ko abin sha. Waka'at fihi dabbatun, wata dabba ta fada, laysa laha damun, wanda ba mai jini ba, kwari kenan, kaman kwarkwasa ko kyankyaso ko shi kuda din, wato wanda ba a yanka ta a ga jini ko makamantan, sai ta fada ciki, famatat sai ta mutu. Fa huwa al-halalu aklu, to halas ne a ci. Wa shurbu, ko a sha, wudu ko a alola. Idan abinci ne ka zo ka samu an kawo maka abinci, sai ka zo ka ga kyankyaso a ciki ko a cikin miya, ba komai, sai dai kana kyama, ka cire kawai ka ce wallahi musta'an, ka ci gaba da cin kayanka. To a wannan zamanin ma kai sai ka ce ba za ka ci ba, da ya ka samu ma. To haka idan abin sha ne, ruwa ko koko ko shayi ko makamantansu, aka ga wani abu daga cikin kwari a ciki babu laifi, za ka ci abinka. Wa wudu'uhu, haka nan amfani da shi wajen alola, da za a amfani da shi. Qala Abu Ahmad al-Harith allati yarwiha Sa'id az-Zubaydi 'ammatuha laysa bi mahfuza. Sa'id ibn Abi Sa'id az-Zubaydi wani malami ne a cikin masu riwaya wanda aka raunata shi, kuma wannan riwaya sace zaka ta fuskar riwaya, wannan riwaya tana da rauni, amma ta fuskar fiqhu ana aiki da wannan ka'idar, ita ma cewa duk abin da yake ba mai jini bane, kaga da bambanci da kera ko gafiya ko burgu ko kurege, idan ya fada cikin miya ko wani abu makamanci haka, idan sa'il ne duka ya lalace. Idan kuma wanda yake wato daskararre ne, sai a shiri tare da wurin, ko kamar yadda ya zo a cikin hadisi yana cikin bulugul maram. Amma idan kwari ne ire-iren waɗannan, to babu komai. Abinda yake so dai kawai, ya kamata mu kula da killace ababen amfaninmu, su abinci da abin sha, kamar yadda aka umarni kuma cewa kodayaushe a dinga rufewa, musamman da daddaren za a kwanta ko in za a aji, a tabbata an rufe shirif, kuma ko da ba kwari ba, ya tabbata cikin hadisi Ibn Majah cewa ko ta rana guda ɗaya a shekara wanda Allah Maɗaukakin Sarki yake saukar da cututtuka a cikinta, idan wani cuta ta yi musadafa da wani abu wanda yake a buɗe, za ta iya zuba cikinsa, kuma idan mutum ya kamu da ta cuta a rasa me ya same shi, da haka ba daidai ba ne a dinga barin abubuwa a buɗe. Wa an Ibrahima, an Ibrahima annahu kana yaqulu, daga Ibrahim wato annaka'i kenan wannan, annahu kana yaqulu kullu nafsin sa'ilatin la yutawadda'u minha, yace kullu nafsin sa'ilatin la yutawadda'u minha, duk wani rai da ya mutu a cikin abin da yake wato mai gudana, to ba za a yi wanda rai wanda take tana da rai in ta mutu a cikin abu, ba za a yi alula, la yutawadda'u minha, wanda ba alula daga ita, walakin rukhisa fil khunfusa wal aqrab wal jarad wal jujjut idha waqa'na fir rika'i fala ba'sa bi, yace duk wani abu mai rai wanda yake sa'ila, wanda yake yana motsi da ransa, idan ya fada cikin abu ya mutu, la yutawadda'u minha, ba a yin alula daga wannan ruwa, sai a yi wani abin da shi za a yi aikin gida. Walakin rukhisa fil khunfusa, amma an yi sassauci game da al khunfusa, shine kwarkwasa, kwari din nan su kwarkwasa. Wal aqrab, da kuma kwarkwasa shine kamar kyankyaso din, ko al'aqrab shine kunama wal jurjud da kuma fara wal jarad da fara al jarad shine fara jurjud shi ma fara ce amma irin katuwan ya yake ce mata ne da Hausa babi yawa da babi kai na jaddan wannan Hausa na manta da ita gaba daya shine al jurjud ko grylos kenan ko to idza waqa'na firrika in ta fada cikin karamin kwano ko kofi shine arrika al-ina'us saghir fala ba'sa bihi babu lafi game da shi zaka iya amfani da ruwan da kwarkwasa ta fada ko kunama ko fara ko babi babu lafi dan kai amfani da kayan kan kana da bukata karin manta har yanzu wannan yana daga cikin wato alkinta ruwa domin suna da matsalar ruwa amma idan kana da wani dan ka watsar ka nemi wanda yafi wannan nagarta ba matsala ba amma dai bai zama wato mara tsarki ba wa an-zuhri fil ghadiri taqau fihi dabbatu fatamut ibnu shahab az-zuhri yana magana game da al-ghadir shine tafki taqau fihi dabbatu dabba ta fada ciki fatamut sai ta mutu qala al-ma'u tahurun ma lam yaqil ruwan ne nagarta ne inde ba dan kankani bane amma inde mai yawa ne to babu komai fa tunajjisuhu al-maitatu fa'amahu aw rihahu wanda yake kadan wanda wannan gawa ko mushe ba da jimawa ba zai zama ta lalata shi dan danan sa ko warin sa ya canza inde dan danan sa ko warin sa bai canza ba yana nan a dabi'ar sa ruwan lafiyar sa lauha yanzu wa an aliyin fil fa'arati taqau fil bi'ri fatamutu sayyidina ali kuma yayi magana game da wato bera ta fada cikin rijiya ta mutu a ciki qala yace tunzahu hatta taglibahu za a yi ta kwarfe ruwan har sai rijiyar ta galabaice su wato ya sai sun ga cewa lalle sun ɗebe mafi yawa abin da ya saura bai da yawa abin da ya saura sabu ne hadha ghairu qawi ce wannan riwaya ba ta da ƙarfi da anna abul bakhtari lam yasma aliyan huwa munqati wanda ya riwaya ne ce daga sayyidina ali abul bakhtari bai riski sayyidina ali ba saboda haka riwaya ce mai rauni wallahu alam amma dai a fiqhu duk waɗannan ka'idoji ne sanannu a fiqhu babu su'uril hayawanat su'ur shine ragowar ruwa wanda aka yi amfani da shi used water kenan ko ruwan da aka yi amfani da shi kamar wanda aka yi wanka aka rage ko aka yi alula a cikin budadan mai budar kwano aka rage ko wani abu makamancin haka shine su'ur to wanda dabba ta sha kana da doki kana kiwon sa ko saniya ko kaji ko makamantu sai ka musu ruwa suka sha to wanda ya rage dinnan wanda na bakin su ya shiga ciki ya zuba shine su'ur ko kuma kana kiwo ko kana farauta shanu na sha kare na sha kai ma kana sha inda yake dama shi doki particularly da gaskiya bane suke sha fada cewa an kaga doki ya sha ruwa to ka sha kawai kai ma doki bai sha ruwa mara nagarta yes kadan doki ba nan dan baiwa ne ba abin da Allah ya rantsa da shi ba al-adiyat zabaha daga cikin abin da doki yake da shi indai kaga ka kai shi wurin shan ruwa kaga ya sha kuma lokacin shan ruwan shi ne ko kai ma ka sha karka damu ba komai to zaka ga ɗan farauta suna shan ruwa tare da kare wani ma sai ya buge karan karan ya gasha suna sha fulani suna sha tare da shanu ko yawa mahuta suna sha tare da shanu to haka nan masu kiwon doki masu kiwon beran masar da sauransu duk wani ya cikin su'ul hayawanat kaza tana shan ruwa tana sha ko to in ka sha na kaza ma duk da yake na kaza yanzu sai an sa magani ta zama kamar shuka irin wannan ta zamani da ake sa mata chemical an jabir ibn abdullah kala kila ya rasulullah anatawaddau bima afdalatil humur ce ya manzo allah sallallahu alaihi wasallam shin za mu yi alula da abinda jakuna suka sha suka rage kala na'am nabi yace kwarai kuwa wa bima afdalatis siba'u kulluha da duk abinda dabbobin dawa masu dagi din nan kura da kerkeci da zaki da damusa da makamantansu ko su kaje ka tarar sun sha ruwa sun rage kana ganin sawunsu ko ka san cewa mashayansu ce to babu laifi kana iya kasha in kana da bukata za ka yi amfani da shi wajen alula in kana da bukata wa an yahya ibnu abdurrahman ibnu hatib anna umar ibn al-khattabi kharaja fi rakabin fihim amr ibn al-as hatta waradu hawdan yace wata rana sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya fita cikin wasu mahaya a cikin su akwai amr dan as radiyallahu anhu hatta waradu haudan har suka zo bakin wani teku shine ma'anar warada anan ba sun tsallaka ba fa qala amru ibn al-as li sahib al-haud sayyidina abu dan as sai ya ce ma mai wannan tafkin ya sahib al-haud hal taridu haudaka sibau shin wannan tafkin naka shin as-siba dabbobin daji masu dagi suna zuwa nan fa qala umar ibn al-khattab ya sahib al-haud sai umar ya maza yace ya kai mai tafki la tukhbirna ba sai ka ba mu labari fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina mu mun saba mu sha ruwa daga inda dabbobi suka sha su ma suna sha daga inda muka sha saboda babu laifi a sha ruwa ajeji in an ganshi zahirin shi nagarta sai a sha babu laifi wa anil hasani annahu kana yara bi su'ril himari wal baghri kana la yara bi su'ril himari wal baghli ba'asan ya kasance bai ganin laifi na amfani da ruwa wanda jakuna suka sha ko wanda albigal wato alfadarai kenan ko suka sha kaga in ya zama wannan dabbobi da ba dabbobin gida ne da ake cin namu sa ba dabbobin ni'ima bane amma aka ba su wannan hukuncin to min babu aula ce ruwan da saniya ta sha ko tinkiya ko raƙuma ya zama bai da matsala ko wa anil bara qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ukila lahmuhu fala ba'sa bisu'i duk abin da ake cin naman sa babu laifi akan ruwan da yayi amfani da shi sai wannan hadisi ne mai rauni kwarai gashi na malami zai ce sawwar ibn mus'abin matruk a cikin isnadin sa akwai wani mai riwaya mai suna sawwar ibn mus'ab shine ke riwaya daga mutarraf ibn tarif daga abul jaham daga bara'u dan azib an ambace shi a wata cikin riwayoyi da cewa an kallaba sunan da cewa mus'ab ibn sawwar wani makahon mutum ne mai kiran sallah a ƙasar Kufa shine Sawwar ibn Mus'ab Ad-Darir al-Mu'adhdhin to amma ta fuskar riwaya mutum ne mai rauni kwarai da gaske Al-Imam al-Bukhari a cikin at-tarikh din sa yana cewa munkarul hadith haka na Al-Imam ad-Darqutni ya kawo sunan sa a cikin littafin sa mashahuri na kitabu Du'afa'i wal Matrukin kuma duk wanda daru kudin ya ambata anan yana nufin mai rauni ne ko abin watsi ne haka al-imamu ibnu hibban ya kawo sunan mutumin nan a cikin littafin kitabul majruhin min al-muhaddithin kitabul du'afa wal majruhin min al-muhaddithin kuma hay yake fadan cewa yana daga cikin mutanen da suke kokari wajen su ga sun samu istiqama a hadisi amma ba su da ita yana da rauni ba a riwaya hadisin sa لوكسي هاكاري ني بارمو دان قاراكا الفصل الثاني طهارته من النجاسات سرككوا دغا نجاسا نجاسا شيني ابو وند يكي دتي وند شرعه تاي مسا حكمتي اكن cewa bai da tsarki kaman ka kuma ad-durrul bahiyya laga da sol ta fai al-safa irin su tunda kan jinin haila jinin biki as-sa'ilaini min al-makharajaini wato bayan gari da fitsari da kuma mushe da duk wani abu wanda yake ya faru daga waɗannan kamar kwata da kwata haɗuwar waɗannan datti ne da ire-iren su akwai kuma wanda suke waɗannan sa daga cikin al-mujma'u alaiha wanda duk malamai suka haɗu akan najasar su akwai kuma wanda aka yi sabani kamar jinin jin ciwo kamar jinin yanka dabba kamar mani na mutum kamar abin nan fadal na jikin mutum kamar misali a ce mutum an yanke kafarsa ko ya yanke gashin kansa su masa ko wani abu makamancin haka waɗannan akwai sabani game da su to amma dai asalin najasa da ake magana a nan su ne masu alaƙa da fita daga jikin mutum wanda zai yi tsarki idan sun taɓa shi idan sun fita daga jikinsa kuma zai wanke tufarsa idan sun taba shi koda ba fita suke daga jikinsa babu istinja'i bil ma' an ibnu abbasin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu cikin sura tauba yace wannan aya qala lamma nazala hadhihi al-ayatu ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila uwayn ibn sa'ida akwai wani sahabi mai suna uwayn ibn sa'ida ta al-ansari babaddare ne daga cikin wato ashabul aqaba ko al-aqabatain da shi ake aqabatul ula da shi ake al-aqabatul thaniya malaman tarihi sun yi sabani game da rasuwarsa. Wasu suna ganin ya rasu ne tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye, amma wannan magana ta da rauni musamman muka lura da cewa ga riwaya game da tarihin sa, wanda kuma Ibn Abbas yake fara da yaranta Ibn Abbas duk da yake ne zama mursali na sahabi, amma dai wanda suke ganin cewa ya rasu zamanin sai na Umar dan Khattab, kamar yadda al-Imam Ibn Hazm ya kawo cikin Isaba, maganar sa ta fi ƙarfi, wallahu alam. Sai Annabi ya aika a kira shi, ana cewa wannan mutumin shine ya kafa tarihin fara amfani da ruwa wajen tsarki. Kafin shi Larabawa sun fi gane ma yin amfani da dutse istijmari wajen tsarki da katse bayan gari. To shi kuma sai ya samo sabuwar dabara ta tsarkake abin nan ɗinsa, al'aurarsa da ruwa duk sanda ya fi tsari ko ya bayan gari. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira shi, faƙala ya ce, ma hadha tuhur alladhi athna Allahu alaikum bihi, wani tsarki ne wanda Allah ya muku yabo, ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, akwai wasu mazaje a masallacin Quba, masallaci na farko a ƙasar Madina, cewa suna son suna tsarkakuwa, Allah ya yabe su da cewa su masu son tsarki ne. Sai ya ce, faqala ya nabiy Allah ma kharaja minna rajulun wala imra'atun min al-gha'iti illa ghasala dubra aw qala miq'adata, ci babu ɗayan mu da zai je cikin mazan mu ko mata ya je ban daki face in ya fito sai ya wanke dubararsa ko mazaunansa. Qala nabiy sallallahu alaihi wasallama fa fi hadha, to wannan shine abin da Allah ya muku yabo akai, saboda haka abin yabo ne wato tsarkaka da ruwa, fifita yin tsarki da ruwa fiye da komai in ba ya gagara ba, to abin yabo ne kenan. Mamdaha ce ita, saboda haka ana so duk sanda mutum ya shiga ban daki ya amfani da ruwa shi yafi. Wa ana bi Ammar an Aishata, daga Abu Ammar shine Shaddad ibn Abdullah al-Qurashi, wannan bararran bawa ne na Muawiya da Abu Sufyan, yana ma da hadisi a cikin Muslim da Al-Kutub al-Arba'a da Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad. Shine yake cewa daga Aisha radiyallahu anha, annani suwatan min ahli Basrati dakhalna alaiha, wasu mata cikin matan mutanen Basra sun shigo gurin Aisha, qala, mai riwaya yace, fa amarat kunna an yastanjina bil ma'i, sai ta umarce su cewa su dinga yin tsarkake, su dinga tsarki da ruwa. Wa qala, tace musu, murna azwajakunna bidhalika, ku umarci mazajanku ma su dinga yin haka. Fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin tsarki da ruwa. Qala wa qalat, kuma tace huwa shifa'un min al-basuri, kuma yana warkar da basir, ai ka taje kana siyan magunguna iri iri da baka san kansu ba, baya ga warkar da basir wato yakan hana dubura ta lalace wanda shi yake haifar da basir, kuma yakan hana warin jiki, ko da mutum ya tsarki a ce kullun da tishu kake yin tsarki, ko da dutse ko kana katsewa da karmami ko markanci haka, zaka tsarkaku fil jumla, amma zai tara maka annakiya a jikin duburarka wata rana, shikenan kuma sai ya bayar da ibada damar samuwar basir, wato fashewar bakin dubura ko fitar abin nan din ita abin nan din abudan ya fita ta baya. To sannan kuma yakan haifar da abin nan kwari ma su dinga ban mutum, tun yana kwance sai farkwata ko kudin cizo ko na bai dinga shinshina duwawunka ko biyara, saboda baka da tsarki. Saboda haka a kula jama'a, yana daga cikin shedancin bature a ce wai sai ka ga wai sai ka je ban daki mallan kaga babu ruwan tsarki, amma kuma ga ruwan kora kashi, bokiti guda ka korawa kashi, amma kuma ba za ka tsarkaka ba, sai dai aje wata yar abin nan, wata yar tishu haka a gefe, din ka je hotel ko ka je airport ko duraren da ake rashin daraja haka zaka. Yanzu ma din kun yi bayi ku aje ruwa sosai jama'a, wanda za a dinga amfani da shi saboda tsarkaka. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah hadha mursal, al-Imam Ahmad ibn Hanbal yace wannan mursali ce, wannan mursala ce, wannan riwaya, amma ko ta riwaya daban ta hanyar Mu'adha zuwa ga Aisha, wanda Tirmidhi da Imam An-Nasa'i da Ahmad suka rawaito su, da haka babu ishkali insha Allah. Wa ana Abdul Malik ibn Umair qala Ali ibn Abi Talib innahum kanu, sun kasance yab'aruna ba'ran wa antum taslituna saltan fattabi'ul hijaratal ma, jin mutanen da wasu dabbobi sun kasance ya ba'aruna ba'ar, suna yin kashi irin nasu wanda yake zuwa gujul-gujul haka. wa taslituna saltan, ku kuma kuna yin bayan gari ne wanda kuke yi shine salt, wanda yake mana da jikin junansa. Fattabi'ul hijaratal ma'a, don kun yi koda kun yi amfani da fa'atbi'u, ko ku bi bayan wato dutse da kuka goge, ku bayan shi da ruwa, dan kaiwa matuƙa wajen tsarki, ba wai dan itiqadin cewa bai tsarkaka a mizanin shari'a ba. Wa Anas ibn Sirin anna Anas ibn Malik kana yudau lahu alma'u wal ashnani wal ashnanu yani listinja. Sayyidina Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda, ya kasance yanzu zai shiga bandaki akan aje masa ruwa, wal ashnan da kuma wato abin nan wannan wani dan itace ne ake dandakawa, kamar da ana dandaka kiriya ko magariya ko wani abu, sai a dandaka itacen busasshen shi, sai suna yin sabulu da shi kamar hand wash. Bayan an yi tsarki kuma sai a ɗebe shi a gurza a hannu sai a wanke. Idan ka samu yi da ƙasa, ita ma ƙasa an ce a yi da ta ne, saboda ita ma tana da wani component a jikinta da yake tsarkake wannan dauda. Idan muka samu yi da ƙasa ba, kana amfani da duk abin da ya sawaka, sabulu ko wani hand wash ko magariya ma. Magariya mai kyau tana iya kumfa, tana tsarkakewa kuma. Amma dai abin da ba a so shi ne kawai ka je banɗaki ka fito, kuma ka ba hannunka haka nan da ragowar wari, kuma an jima ka je kana cin kana shan rake ko kana cin balangu, ka yago nan ka yago can, ko kuma ma wani ma ya sa hannun a baki yana tsotsa, sai ka ce ƙaramin yaro. Allah ya kyauta. Bari mu saurara nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.